بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicce mu, ya rayar da mu har ya zuwa wannan lokaci, kuma ya ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka. Muka ce darussa ne wanda muna karatun aƙida ta musulunci, aƙida ingantacciya wadda ta dace, wadda musulunci ya yarda ita, domin da ita ce ake samun nasara a wannan duniya ɗin, kuma a samu tsira a ranar lahira. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala da rahamarsa da tausansa ya samu dace da fahimtar wannan aƙida da kyau tashi ta addinin shi, don mu samu wannan irin dacewa. Idan mun manta ba, mun zo da tunani na wasu wanda ake ce ma ƴan nazariyyar tanzih, wanda muka ce shugabansu Imam Malik ne, da shi da Sufyan, wanda ake ce ma Uyayna, Sufyan Uyayna, wanda mun ce bayanin wannan, in mutum yana son ƙarin bayani kan tunaninsu, ya zo a cikin littafin wani babban malami da ake ce ma Ayatullahi Subhani, cikin kitabu ɗin shi Ilahiyat, ya zo da bayanin wannan juz'i na ɗaya, shafi ma na 87. Sai mutum ya koma a can. Mun ce a gulguje miye tunaninsu, saboda amsa ce muke son mu kawo ga tunaninsu, amsa ingantatta. Sun tahi a kan bai kamata ba a tashi daga tunanin mutum a ce ana iya gane sifofin Allah. Suna ganin sam-sam ya kamata a tsarkake Allah daga irin sifofi na mutum. Sam, Allah daban yake, sifofin shi komi da komi daban suke da irin na mutum, babu wani kamanni da ke tsakaninsu. Kuma muka ce sun dogara ne kamar tunani na hankali, suna ganin hankali bai da ƙudurar ya gano wannan sifofin. Kuma suna ganin ayoyi suna taimaka musu, kamar ayar da muka ce cikin suratu Safat da kuma sauran wurare, inda suke hana a sifanta Allah. Subhanallahi amma yasifun, suna cewa wannan aya ce ta ishe su wurin hana a sifanta Allah da irin sifofi na mutum. To, muka ce muna da amsoshi guda biyu. Kamar yadda muka ce, ɗan uwana, duk lokacin da wani mutum ya zo maka da tambaya, yaya za ka ba shi tambaya, yaya za ka ba shi amsar tambayar shi? Mun ce kana ɗauka hanya biyu ne, ko ka ba shi amsa naqdi, ko ka ba shi amsa halli. Menene ake nufi da amsa naqdi? Naqdi kamar ka zo mai da misalin wani abu wanda irin wannan ne wanda yake ganin bai yiwuwa, kamar ya zo maka da wani abu ya ce kaza bai yiwuwa, sai ka ce kaza bai yiwuwa, to kaza bai kama da shi? In yace eh, yana kama da shi, to kuma ai mun sami shi yana kama da wannan abu, yana yiwuwa wannan abu, kenan dan dole ya sallama. Kenan wancan ma da yake ganin bai yiwuwa, yana yiwuwa, tun daga wani ɗan uwan shi wanda komi da komi irin wannan abin ne, amma kuma an same shi yana yiwuwa. Kamar misali, su wannan sun tafi akan ba a iya sifanta aikin mutum a ce a gane aikin Allah. Sai muka ce muna da amsa naqdi. Naqdi ɗin za mu kawo, ka saurara da kyau. Daga baya in ka ji wannan naqdi ɗin, kana gane me ake ni da shi kuma halli. Naqdi amsa ce wadda za mu zo mai da wani misali, wanda an samu hankali yana iya ya bada amsa, ya yi tunani, ya shiga cikin wannan wurin ya yi bayani, alhali wannan abun babban abu ne. To ya za a ci cikin ƙaramin wannan abu, hankali ba zai iya magana kan shi ba? Kamar su sun ce hankali dole a daɗe shi, saboda bai iya ya sifanta sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar kallon sifofin mutum. Sai mu ce, to, muna so mu tambaye ku, shin da wani dalili kuke tabbatar da kasantuwar Allah? Kasantuwar Allah kamar yadda mun yi bayani darussa da suka wuce, sai da muka fara kawo dalilai kan cewa Allah akwai shi ko babu shi, da dalilai na hankali. Sai mu ce ku kun yarda hankali yana iya tabbatar da kasantuwar Allah, cewa Allah akwai shi ko hankali bai iyawa? Ba shakka a wurinsu hankalin ɗan adam yana iya tabbatar da kasantuwar Allah, su ma sun yarda akan wannan, sun yarda da hankali ana iya bayani a nuna mutane akwai Allah. To anan sai mu ce musu, wanda duk ya yarda hankali yana nuna, yana iyawa ya nuna akwai Allah, to yaya ba zai iya nuna sifofi na Allah ba? Ka gani, mun zo musu, su da suka yarda abu babba, sai mu ce musu wannan abu babba da ku yarda shi, kun yarda akan hankali yana iya tabbatar da wannan abun babba, tunda tabbatar da Allah abu ne babba, shi ne gaban komai. Saboda yanzu in ba mu tabbatar da Allah ba, yaya za mu zo da bayanin sifofin shi? Yanzu mutumin da bai saurari darussan da suka wuce ba game da tabbatar da Allah, sai ya zo ya ji yanzu muna bayanin darussa waɗanda suka shafi sifofin Allah, zai ce yau kai kada ƙoƙarin ka ce kaza Allah misali yana da sifa kaza, yana da sifa kaza, to ni ban mayar da shi ba. Ni tun warko ban mayar da akwai shi ba, balantana ka ce sifa shi kaza kaza. Shi yasa kenan dole wannan bahasi namu muka fara da tabbatar da akwai Allah, sannan muka zo yanzu muna bayanin sifofi nashi. Saboda haka nan kenan duk wanda ya zo maka da tambaya ya kamata ka zo mai da wannan iri na amsa, shine naqdi. Ka zo mai da wani abu wanda hankali yana karɓar shi, kamar da muka ce nan wurin hankalin ɗan adam su ma sun yarda yana iya tabbatar da kasantuwa ta Allah, to ta yaya ba zai iya nuna sifofin Allah ba, wanda sifofi wani abu ne na ƙasa akan kasantuwa? Ka gani mun ba shi amsa wadda take naqdi, duk ake cewa naqdi idan ba mu sani ba. To sai amsa halli, wadda ita kuma tana tahlilin gaba ɗaya tambayar da shi wannan mutumin yayi. Ya ce dole mu dade hankalinmu, dole hankalin ɗan adam ya dade kanshi game da tunanin sifofi don bai iya gane sifofin Allah. Sai mu ce amsa, in haka ne to ta yaya muka samu Allah da kanshi kamar yadda ya taba wucewa? Shi da kanshi ya gai, mun ba da misali kuma akwai ayoyi da dama wanda suke nuna sifofin Allah, ga su nan ya ta gai cikin suratul hashr ma mun ce aya ta 22, huwallahu alladhi la ilaha illa hu alimu al-ghaibi wa shahadati huwa ar-rahmanu ar-rahim. Shi da kanshi ya gai wannan sifa din, kai surori na al-qur'ani sura nawa ne? 114. To daga cikin wannan sifofin ko kuma surorin nan, Allah subhanahu wa ta'ala kakab sai da ya fara da bismillahir rahmanir rahim, sai dai sura ɗaya ita ce suratul bara'a, suratul tauba. Saboda cikin wannan sura din ma yana son ya nuna yaƙi ga mushrikai da ba su jin maganar shi, da an yi ta musu wa'azi ba su ji magana ba, da munafikai cutar da suke yi. To malam ka taɓa tambayar kai kan bismillahir rahmanir rahim din nan menene ciki? Na san mun shajin wasu daga cikin malamanmu, ko mu ce duk malamanmu ma in aka kawo yau yaro makaranta ana koya mai bismillahi, me yake yi da bismillahi da sunan Allah, sai ka ce an ce mai rahama mai jin kai. Mun san wannan ma'ana, menene mai rahama, menene mai jin kai? Sifofi ne, sifofi ne na Allah muka ce kusan ma adadin wannan bismillah din dan ya zo a cikin suratul naml ita wannan sura din ita wannan sura din a ciki bismillahir rahmanir rahim ta zo kenan ciko akan adadin surorin gaba ɗaya in ka hada kenan ita bismillahir rahmanir rahim kamar yadda adadin surori suke ita ma bismillahir rahmanir rahim din nan 114 ne saboda mi saboda magane Allah nan yana son ya nuna mu ana iya sifanta shi kuma hankali yana ganewa dan saboda da hankali bai ganewa abinda muke son mu nuna da hankali bai iya gane sifofi kai littafi wannan na alqur'ani da aka saukar da shi dan tarbiyya dan shari'a kuma wa ake ma magana cikin wannan shari'a din mutum da mutum ya zamanto bai gane sifofin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani a cikin alqur'ani ba da zuwan wannan sifofin ya zama wasa ya zama lagawo kamar da larabawa ke cewa saboda Allah yana bayanin wani abu wanda shi hankalin mutum bai iya ganewa kaga wannan ya zama wasa Allah yana son ya tarbiyantar da mutane alhali bayanin tarbiyyar da yake yi mutane ba su iya ganewa kaga ya zama wasa kenan kai dan ma mu tabbatar da cewa Allah ya san da muna iya ganewa shi yasa wasu wurare da dama cikin alqur'ani ne Allah subhanahu wataala yake cewa cewa yake afala ta'qilun wani wuri yace afala yatadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfaluha shin ba su tunani a cikin alqur'ani dan mi ayoyin alqur'ani ba mu tunani kansu dan mi muke ta karantawa muna wucewa muna sauri muna karantawa ko sallah muke muna karanta qur'ani ba ma san mi muke karantawa ba wani ma ya kare sallah bai ma san mi ya karanta ba wace sura ya karanta ko kuma aya da ya karanta bai san ma'anarta ba alhali ga littafai nan hadda Hausa akwai tarjuma ta alqur'ani muna iya karantawa mu gane mu san me Allah mu yake cewa a cikin alqur'ani muna iya gane sifofin shi kuma duk ayoyin da ya sauka muna iya gane su shi yasa ma yake cewa dan mi ba mu tunani a cikin al'amarin alqur'ani saboda ya san dan adam kwakwalwar da yayi mishi tana iya gane duk abubuwan da ya saukar da su abubuwan da ma bai iya ganewa sai kaga ya zabi wasu mutane kamar annabawa wanda hankalin su yayi na kowa gane komai ya fahimtar da su su sun san yadda za su yi magana kamar yadda annabi yake cewa nahnu ma'ashir al-anbiya umirna an nukallima an-nasa ala qadri uqulihim mu annabawa da sun yi kowa ganewa sun yi kowa gane alqur'ani sun yi kowa gane wahayin Allah subhanahu wataala su suka ce suna ma mutane bayanin abin da ya shahi alqur'ani yadda hankalin mutane zai iya ganewa wannan wazifa su ce kenan gaba ɗaya muna iya cewa alqur'ani ana iya gane shi kaka shi yasa ma Allah subhanahu wataala ya saukar da shi ko da akwai muhkam da mutashabi a cikin alqur'ani zaka samu su muhkam din nan me suke bayani suna ishara ne bayani kan wannan mutashabi din da ba a ganewa kenan a takaice wannan nazariya da wannan tunani shi ma ya fadi warwas cewa ba yiwuwa mu ce murhi mu dade hankalin mu mu ce wai ba yiwuwa mu gane sifofin Allah muna iya ganewa shi ma shi yasa yazo da su a cikin alqur'ani yayi ta bayanin su dan mu mu gane sifofin da Allah ba su dace da su ba su ne yake cewa subhanallahi amma yasifun amma ba kowane sifofi ba wannan ya kamata mu gane shi sai nan gaba zamu zo da nazariya ita ma ta gaba mu zo da bayanin wani nazariya ce ko tunani wanda yafi dacewa a aqida ta musulunci ingantatta zamu dakata anan wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin